daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana za a kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da shirin hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji takun saka da aka shiga tsakanin kungiyoyin motocin sufuri a Bauchi da kuma hukumomin kamfanonin sufurin gwamnati da aka fi sani da Yankari Express. Sai kuma waɗansu ƙarin rahotanni Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi Daula Salim kuma ta gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Amurka na wannan mako. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai ne karatu Baba Yakubu Makeri. Amurka ta azaba ta kunkubi akan wasu 'yan kasar Saudi Arabia 17 saboda zargin su da taka rawa a kisar dan jaridan Saudiya na Jamal Khashoggi wadda aka shi shi ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul. Wadanda ta kunkubin ya shafa sun hada ne da Saud Al-Qatani, tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman da kuma babban jami'in ofishin jakadancin Muhammad Al-Taibi. Sakataren Mital Malin Amurka Steve Mnuchin ya faɗa a wata sadarwa a jiya Alhamis cewa ɗaiɗai kuma mutane da suka auna kuma suka kashe ɗan jaridan waɗanda suke zaune a nan Amurka za su fuskanci jan kunni. Za a aiwatar da takunkumin ne ƙarƙashin dokar da ke na take haƙƙin bil'adama ta duniya wanda aka yi wa lakabi da su don wani ɗan ƙasar Rasha Sergei Magnitsky wacce ke auna mutane da suke aikata mummunar take haƙƙin bil'adama da masu cin hanci da rashawa. Sai dai mutane sun bayyana al'ajabinsu ga wadda matakin da Amurka ta ɗauka na ba sabon ba a kan 'yan ƙasar Saudi Arabia. Mnuchin ya kuma ce Washington za ta ci gaba da neman gano abin da takamammen abin da ya faru kuma waɗanda suke da hannu a cikin wannan kisar Khashoggi a watan da ya gabata a hukunta su. Adadin mutane da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin California ya kai mutane 59 yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawarwaki da dama waɗanda suka ɓata bayan wutar. Yanayi a arewacin California ya taimaka wa masu aikin kashe gobaran. Hukumomin sun ce yanayi mai sanyi da aka samu ya taimaka wa ma'aikatansu suna yin nasara a aikin da suke yi na kashe gobaran wanda a hali yanzu sun kashe kashi 40 cikin 100 na wutar. Wannan wuta ita ce mafi muni a tarihin jihar inda ta laƙume faɗin kilomita 570. A garin Paradise kuwa wutar ta laƙume yankin baki ɗayansa a wancan mako lokacin da wutar ta tashi. Ɗaruruwan mutane da karnuka ne suke neman gawarwaki da suka ɓuya a cikin toka. Jami'an sun ce gwajin ƙwayar halitta da za a gudanar cikin gaggawa zai taimaka wa iyalai su gano gawarwakinsu. Gwamnan California Jerry Brown da sakataren harkokin cikin gida na Amurka Ryan Zink sai kuma shugaban hukumar kai ɗaukin gaggawa na tarayya Brooke Long sun ziyarci wurin a shekaran jiya Laraba. Brown Zink ya ce canjin yanayi da fari su ne suka haddasa wannan mummunar gobaran yayin da kuma yake kashedi cewa kada a ɗora laifi a kan wani. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yanke tallafin ɗaruruwan sojoji da Amurka ke baiwa Afirka saboda ƙasar ta yi amfani da tallafin wurin yaƙi da Rasha da China waɗanda wannan abin zai iya aikuwa nan gaba. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Navy Commander Candice Trash ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan matakin zai yanke aƙalla dakarun yaƙi da ta'addanci 700 a Afirka ta yamma. Adadin ya kai kashi 10 cikin 100 na rundunar haɗin gwiwa da ke nahiyar Afirka. Sai dai a cewarsa babu wani abin da zai sauya a ayyukan soji a Libya da Somalia da kuma Djibouti. Da aka yi masa tambaya ko rage yawan sojojin yana da alaka da halin da aka kai wa sojojin Amurka a cikin watan Oktoba shekarar 2017 a jamhuriyar Niger, inda aka kashe wasu sojojin Amurka guda hudu. Wani jami'in soja Amurka ya ce wannan mummunan harin bai shafi wannan shawara ba. Ya ce ya salima ana kan tattauna wannan batu ne kafin aka kai wannan harin, inji jami'in.
To a gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labaran duniya. Bari mu buɗe wannan babi a ƙasar Ghana, inda aka gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2019 da ya ƙunshi shirin gwamnati na farfaɗo da layin dogo da ya mutu sama da shekaru 50 da suka gabata. Wakilin Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
A jawabin nasa na bana wadda ya rinka samun damuwar abokar adawa da kuwarsu shiwa da sauransu akan duk abin da basu dace da shi ba kamar da yadda aka saba yi, ministan ya tabo kusan duk fagagen tattalin arziki kama daga karfin tattalin arzikin kasar, matsalar haraji, zancen albashi, man fetur, wutar lantarki, aikin yi, kiwon lafiya, hanyoyin mota da dai sauransu. Akan makarantar sakandare kyauta da gwamnati ta billo da shi kuwa ya nuna cewar iyayen yara na matukan amfana daga shi.
The introduction of free SHS has also provided immediate cash benefits to parents. For a parent of a boarding SHS student, you save 2,015.22. For a parent of a boarding TVET student,
gabatar da ilimin makarantar sakandare kyauta nan take yana taimakawa iyayen yara wurin adana kuɗi. Iyayen da ɗansu ke makarantar sakandare na bacci suna adana sidi 2015 da fasuwa 22. Iyayen da ɗansu ke rukuni na biyu na makarantar sakandare na kwana za su adana sidi 2015 da fasuwa 22. Cikin shekaru ku iyaye da ke da ɗa makarantar kwana za su adana sidi 6,000 da fasuwa 45. Waɗanda ke lissafi da tsohon kuɗi zai kama sidi 60,000, wadda ya kama sidi 120,000 in kana da yara biyu. Wannan ne shaida na gwamnati da ke ji da mutane a matsayin tsakiyar cigaba. Minista ya ƙara da cewar ba su tsaya a nan ba domin sun ƙara kuɗin ciyar da yaran makaranta kyauta. Ya ce,
we increase the school feeding program from 1.6 million children to over 2.4 million children.
Mun ƙara kuɗin ciyar da yaran makaranta daga yara miliyan 1.6 zuwa yara sama da miliyan 2.4. Kuma mun ƙara kuɗin da ake kashewa kan yaran da sama da kashi 25. A ɓangaren ciyar da marasa galihu kuma mun ƙara gidaje 150. Haka kuma mun ƙara kuɗin taimakawa na ƙasassu da kashi 2.5. Sai dai kasafin kuɗin bana ya yi tsawon da ba a taɓa samun irinsa ba. Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan. Da maraicen jiya Alhamis ne aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa na wuni guda a Kano kan matsalar yaƙin Nasari Kanoke da tarzoman mayakan Boko Haram a Najeriya, inda masana da ƙwararru kan harkokin tsaro a ciki da wajen Najeriya da kuma malamai da sarakunan gargajiya suka halarta. Dr. Muhammad Babangida na Jami'ar Bayero Kano shi ne shugaban kwamitin rubuta takardar bayan taro, kuma ya yi wa wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri ƙarin bayani dangane da abubuwan da aka cimma da kuma shawarwari da mahalarta taron suka bayar.
An bayar da shawarwari da dama waɗanda suka ƙunshi buƙatar samar da wata rumfa ta malamai waɗanda za su rinƙa zuwa su haɗu su fitar da fatawoyi akan matsalar da ke fuskantar wato wannan al'umma tamu, maimakon ya kasance a ɗaiɗaikunsu suke bayar da wato fatawoyin nan, ya zama da cewa sun zo sun haɗu a ƙarƙashin wata rumfa sun dubi matsalar da ke fuskantar al'umma sannan su bayar da fatawa wadda take ta gama gari. Sannan kuma an yi la'akari da cewa akwai buƙatar a haɗa wato ƙarfi da ƙarfe wuri guda tsakanin malamai, sarakuna, jami'an tsaro, al'umma gabaki ɗaya ta yadda za a jaddada fahimta ta ainihi ta asali ta addinin musulunci a bisa koyarwar da malamai magabata suka yi na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma an ja hankali akan cewa lalle da buƙatar gwamnati ta tashi tsaye kware da gaske wajen tabbatar da hukuma wadda da man yanzu majalisa ta riga ta zartar, kuma da ake ce da ita Northeast Development Commission, domin dawo da waɗanda suka yi gudun hijira wuri guda, sannan kuma a bi tattali, a bi diddigin matsalolin da suke fuskantar su.
Makarantun tsangayu ka an lura suna taka rawa da a baya. Gwamnatin tarayya ta yi yunkurin inganta makarantun tsangayu, na taron yayi tsokaci game da wannan batu na su makarantun tsangayu.
Kware da gaske taro yayi tsokaci a kan wannan tun ma a wato zama na farko wajen budewa. Akwai daga cikin manyan jagorori waɗanda suka yi tsokaci a kan wannan. An mayar da makarantu na allo da na islamiyya da na akan cewa kamar su ba komai bane, wanda da yake maka haddaci, wanda mahaddaci ne na alkur'ani, ya san larabci, ya iya rubutu da karatu, sai aka dauke shi a matsayin cewa shi wannan yanzu jahili ne saboda bai iya rubutu na boko ba. Ya iya rubutu ne daga dama zuwa hagu, amma bai iya rubutu daga hagu zuwa dama ba, saboda haka shi ya zama jahili. Kamar ana cewa ne karatun addini, karatun Qur'ani haramun, to su ma sai suka maida martani suka ce to boko ma haramun. Wannan sai wasu ba da wannan tsokaci kan cewa to hanyar daidaita wannan shine lallai makarantu na islamiyya, makarantu na allo, makarantu na tsangaya, su ma a dawo da su, a ba su darajar su, a ba su matsayin su, ta yadda idan mutun ya haddace alkur'ani yana da karatu, shi ma zai iya samun wani matsayi da za a daukaka shi, a girmama shi, zai iya tsayuwa a zabe akan cewa ba lallai sai ya kawo takarda ta secondary ba, a'a mahaddaci ne na alkur'ani, saboda haka yana da certificate shi ma. Kuma akwai daga cikin cibiyoyin da suka shirya wannan taro, cibiyar mu ta bincike da nazari akan Alkur'ani, Center for Quran Studies ta Jami'ar Bayero. Wannan yana daga cikin manufofin kafata ta yadda za a dawo da irin waɗannan makarantu na tsangaya da alarammomi da almajirai, su ma a dawo musu da martabar su da matsayin su.
Bari mu rufe takkar hotonin namu a jihar Bauchi, inda gamayyar masu motocin sufuri masu zaman kansu da na ƙananan hukumomi suke zargin manajan kamfanin sufuri na Yankari Transport Corporation mallakar jihar da rubuta wata takarda da ta ce gwamnan jihar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya ba da umarni a karɓe motocinsu waɗanda suka saya da kuɗaɗensu a mayar da su a ƙarƙashin gwamnati, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana.
Bincike na nuni da cewa sama da shekaru 20 kenan kungiyar masu sufurin jigilar mutane a ciki da kuma wajen jihar ke gudanar da ayyukansu ba tare da wata tsangwama ba, kuma suna taimakawa wajen samar da kudaden shiga wa kamfanin Yankari Transport Corporation. A ganawa da manema labarai, shugaban haɗakar masu motocin sufuri na masu zaman kansu na jihar Bauchi, Yusuf Isa Jogo, ya ce wannan takaddamar ta kunno kai ne a sanadiyar kawo wani sabon general manager da aka yi.
Na farko dai ina so in shaida mu al'umma cewa mu dai kungiyar mass transit da local government muna zanne a ƙarƙashin hukumar Yankari sama da shekara kusan 28 yanzu haka. Muna biyan kuɗi kowane wata ɗaya, mu da local government muna ba da revenue ko muna generating revenue mu hukumar Yankari ba da miliyan 1. Sai kuma aka yi sabon general manager kwana-kwanan nan wadda watansa 8 ne. Sai ya rubuta mana kawai takarda, ya ce nawai mai girma gwamna ya ce a kwace motocinmu a mai da su hannun Yankari, ba wata kungiya ko association da ta isa ta sa baki a cikin waɗannan huɗan motoci. To na ji mamakin wannan
a karɓi motocinku, su suka saya muku motocin ne ko kuma akwai yarjejeniyar da ma za ku ba su motocin?
Wallahi ba su taɓa saya mana. Mu muke sayan motocinmu da kuɗinmu, mu muke gyara su, mu muke kula da su, amma abin mamaki ka ji wani ya rubuta takarda yana ƙarya da gwamna. To shi yasa muke so da mun shi gwamnan ya ji, sannan kuma ya san wani mataki ya kamata ya ɗauka. Sannan kuma daga ƙarshe ina musu gargaɗi cewa wanda ya rena tafiyan jaki to zai tafi da ka.
To anasa ba tun kan batun general manager kamfanin sufuri na Yankari Transport Corporation Alhaji Sa'idu Abubakar ya ce batun ba haka yake ba.
Su suke faɗan haka don su bata gwamnati ko kuma su bata gwamnati ko kuma yarfi.
Amma sun gwada mun takarda.
To ba haka ake nufi ba. Su suka amince cewa duk abin da ake yi a wasu jihohi a yi. Abin da kenan ake yi a Yobe, abin da ake yi a Maiduguri, abin da ake yi a Yola, abin da ake yi a Gombe, LV ake kiran wani abu. Za ka kawo motan ka a mata stika irin na kamfanin da ta yi wannan aiki. Sannan a manna mata stika kamar na yankarin ne in a nan Bauchi ne. Ba wanda ya ce motonsu za a kwace motonsu. Motocinsu ne su za su ɗauki drivansu in suna so, su za su dinga sabisin motonsu, su za su yi komi, amma abin tana ƙarƙashin gudanarwar yankari. Abin da ba sa so shi ne wanda kuma dole ne sai an yi wannan. Ba za mu amince a ɗauki mota da sunan motan yankari da stika na yankari. Mutane sun ba da amana rayukansu da rayuwansu a je a sa a mota da watakila tayunta bai cika ka'idoji ba.
Amma MD ba ganin su waɗannan abokan tafiya ne suna taimakawa wajen gudanar da samun kuɗaɗen shiga mu ma kamfanin da kake kula da shi.
Bai zama cewa don suna contributing wani abu da mu yadda mu yi salwantar da rayuka da dukiyoyin jama'a. Mota babu, watakila mota babu fitila, suna overloading a mota, suna sa motocinsu ya kusan mutuwa. Ko suna contributing. Contributing din shine su tabbatar cewa za su kare rayukan jama'a. In suka yi wannan shikenan za mu yi. Amma wannan magana ba komawa baya. Sai sun bi ka'idojin da aka shimfiɗa musu, dole su zo su bi wannan ka'idojin.
To sai dai kuma binciken da na gudanar, haɗakar masu mallakar motocin jigilar fasinja suna da motoci sama da 300, yayin da kamfanin Yankari Transport Corporation na da motocin jigilar fasinjoji ƙasa da guda 100 ne. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata shirin ya kawo muku hira da Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi, shugabar kungiyar masu man kuli-kuli da ke garin Kamgire a karamar hukumar birnin Kudu da ke jihar Jigawa. A cikin shirinmu na yau, za ku ji karshen hirar da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa ta yi da ita, inda ta ci gaba da bayani akan yadda taimakon wasu injinan kuli-kuli da suka samu suka taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu.
Kuma wannan da ta shige aka samu ci gaba daga jadan birnin Kudu da haɗin gwiwar Fadama, sai aka kawo mana inji wanda yake shi zai dau mayin idan mun soya an markada da nan markade da na dauka shi zai a jadan birnin Kudu da haɗin gwiwar Fadama. Sai suka kawo mana su mamagiwa su Hajiya Aisha, su ne jagororinmu, suka yi mana lokacin. Kuma Hawwa Akawu ita ce malamar gonar mu, bata rita ba lokacin. Suka kawo mana, aka yi bukukuwa, aka yi munna, aka yi komai. Suka kawo mana, aka kafa shi a gidan shugaba lokacin ban muka rasa inda za mu sakkafa. To aka kafa shi a gidan shugaba, muke aiki da shi. Sai wayannan guru su zo su yi wannan aiki wannan lokaci. Idan wannan sun kare wannan guru, amma suka kawo mana jari na 20,000 a lokacin da shi muka ci gaba muka dora.
To yaya aka kuka samu tallafi kenan, za a ce daga wasu wuraren?
Da aka
zo kuka bunƙasa gashi nan a kuna yace azaba.
To muna yi dai, muna sai wasu Turawa. To an koma dai baya.
To
daga baya kamar inda na tsinci kaina a wannan ita kungiya na tsinci kaina a wani hali domin kana aiki da jama'a wani lokacin kai zai kai hakuri to ni shugabancin ma a lokacin sai aka karbe shi daga guna aka bai wata shugabancin
bayan kin yi gwagwarmaya
bayan nayi gwagwarmaya to da aka karbe aka bai wata shugabancin nace to ba komai nace Allah ya sa wannan ita tafi alkeri Allah ya bata iko rike mu to muke tafiya haka amma mun fa abinda nake ni ban fasa ba wanda muke mutun ni zan je in share ni zan wanke kwan fitila in je in sai kana zai rataya in zo in daura zobo in sa a freezer ta mijina da yake ta sayarwa sai in ce kabar man dan wani gun in zuba duk da ba ni ce shugaban ba dama ina shugabancin nake kuma da aka karbi shugabancin ban fasa ba
cigaba
yayin da cigaba ke ba ke ce shugaba ba nace a to ai so muke kungiya ta cigaba yanzu in na zan yi hannu ku kuka ce ba haka ba kuma ai kin ga kungiya ta wabe to muka cigaba da haka kuma rannan yan kungiya muna mutum na mutum he suka ce mu shugabanci sai an da mana da shi haninki in ba haka ba to mu za mu fita daga cikin kungiya
sai aka dawo da shi
sai nace to me tai muku ai sai an kama ka da laifi da a fitar ka daga shugabanci ya suka ce ke ma ba laifi kikai ba ai ba a kama ki da komai ba nace to ai sarauta ce sarkin gari ne ya cire ni ba san dalili ba to amma shi sarauta ce ya cire ni ya bai wata sai nace to a tafi je nace kar ku da Allah kar fitina ta taso muka ci gaba har yanzu dai ana nan ba ai sati biyu ba abu sai da dawowa suka ce sunan duniya he an karbe shugabanci
yanzu an da miki
an da mun da shugabanci
ya aka samu tura suka shigo ciki
turawa sai suka zo daga suka zo mota shi da suka zo kofar gidan mijina suka zauna suka shishiga muna daukar mai muna suya muna gugar geda muna shikar geda muna aikatauna gero da dawa sirfe ana kawo mana naira 5-5 kwano mu daka gashi du muna suka zo suka same mu shekara 7 kenan
da tura suka zo
ta kai shekara 7 ko zuwan tura wannan da suka zo sai suka ga mun ibule da yi mun tankade da rariya mun yabo geda mun zuba
sai suka ce aska muku ci gaba
eh sai suka ce a to da me za ku suya da wannan redayi he nace eh da hi muke suya geda batta konewa in kika zuba wa geda redayi kika soya batta konewa sai suka ce to su wannan geda da ake sa a redayi gaskiya su busu gane ba sai suka ce to suka ga mun marmashe ta kuma redayin ya fice tas gama in kika soya ta da redayi kika shanya ta bushe to redayin ta gaba daya ya fice daga cikin ta wannan redayi karki tsammani ma zaki ci da shi sai suka ce to ai wannan sai dai a kawo muku ci gaba wannan mu ba ma so a soya geda da redayi sai suka kawo mana ci gaba suka tallafa mana da wasu injina wannan shi injin shi ce soya gedar idan ya soya gedar ya soya daga baya sai a ebe daga cikin wannan ya soya ta soyu fa sai akai wata furaya ita shine babban inji doza kenan idan aka kai doza sai dau mai
yanzu a rana tunda aka muku ci gaba nan kukan yi mai gallan nawa ko garwa nawa
eh makan yi mai kaman idan aka mada tunkura 10
me geda
buhu me bargo fa soyayya ai barariya kin gane idan aka yi to buhu 10 za mu dura jarka 22
a rana
eh a rana
kullun kuke yin mai
eh kullu a ba kullun ba idan muka yi sai mun gyara man an tace shi an sa mar komai an wanke man ya kwanta an dure a jarkoki an ga me aka yi
ai nake sayarwa
a idan muka tashi dutse su saya birnin Kudu su saya ana kaiwa har Kano su zo su saya da kansu ma da su zo su saya nan Jahun suna zuwa suna saya Miga suna zuwa suna saya manmu man kulli mu ya ci gaba alhamdulillahi
kuna ne a kungiyar
eh to yanzu dai lokacin da tura suka zo suka ce kungiya suke so za su kawo tallafi mutum 100 suka ce
yanzu
a kungiya yanzu mu 100 ne da 30 a cikin kungiya
Hajiya Jummai Yakubu Abdullahi Kamgire kenan daga karamar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa masauraro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baraka Bashir da ta yi hirar da bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Madalla gaishe ku yanzu kuma ga Dauda Salim da mai marahotanni da suka dauke hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. inda aka rubuta labari mai take gobara mafi muni a jihar California. Har yanzu wutar daji na ci gaba da ruruwa a wasu yankuna na jihar California ta nan Amurka, yayin da yawan adadin mutanen da suka mutu ya haura mutane 59, sannan kuma sama da 300 sun bace. Inda a yanzu haka masu aikin ceto suna kokarin gano gawarwaki a yankunan da wutar daji ta lakume na jihar California. Tawagar masu ayyukan ceto suna amfani ne da karnuka masu bin diddigi inda gawarwakin suke, tare da wata fasaha da ake amfani da kwayoyin halitta na DNA a yankin garin da ake kira Paradise, wanda ke da jama'a 27,000. Akalla gidaje 700 ne wutar dajin ta lashe a cikin kwanaki kalilan a garin na Paradise. Yanzu bari mu leka jaridar Express ta Maryland, inda aka wallafa labari mai take kotun ta kalubalanci na da sabon Attorney General da shugaba Trump yayi. Har yanzu ana ta cicikuce a kasar Amurka, inda a ranar Talata nan ne da ta gabata kotun jihar Maryland ta ce Samson bai dace ba da nada macin wutuka a matsayin Attorney General din kasar. Sun ce shugaba Trump bai bi kundin tsarin mulkin kasar ba, inda kotun ta ce ya kamata a ce mataimakinsa General Rod Rosenstein ya maye gurbin Mr. Sai da karshe bari mu je jaridar Washington Post, inda aka rubuta wani labari mai take jami'ai za su yi zaben rage hayar Airbnb. Shi dai Airbnb wata manhaja ce da matafiya suke amfani da shi wajen kama daki ko gida da za su sauka a kowane gari suka je. Airbnb ya bambanta da hotel inda kowa ya sani, shi yawancin gidajen mutane ne da suke zaune a ciki. Sukan gyara dakunan da ba su amfani da shi sai su rika badawa hayar ga baki matafiya. Jami'in hukumar gundumar Colombia, Phil Mendelson, ya ce za su kara haraji mai yawa ga kamfanoni da suke bada hayan gidaje ga baki masu yawon bude ido. Inda wani bincike ya nuna mafi yawancin kamfanonin ba sa biyan gwamnati harajin da ya kamata. Sharhin jaridun Amurka kuka saurara na wannan makon. Dole Salim daga nan sashen hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Daula, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA, sunana Alhaji Umar Dangara, Chief Grader Proto Ministry of State Nigeria. Ina kira ga mutanen zamfara ku ji tsoron Allah, ku yi wasa da littafin Allah, kun ce za ku yi shari'a da Alkur'ani, wanda a jagoran wannan ya koma Abuja kuma zan da ya kawo karamar yarinya ya shige Abuja ya dage ni na yaki. To saboda haka kun wasa da mutanen Allah, mutanen zamfara ku tuba. Wannan kashe-kashe da ake yi a cikin zamfara ya yi yawa. Duk bataliyar soja da aka kai na Najeriya ba za su yi komi ba sai kun tuba kun koma ma Allah. Allah shi ya damu amin.
Rayoyin ku masu saurare sai ku ci gaba da aikowa, za mu rika bayyana su. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yawan rundunar tsaro da Amurka suka jibge a kan iyakar ƙasar da Mexico ya yi yawan da ba a taɓa samu irinsa ba, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Alhamis. Sama da sojoji 5,800 da kuma rundunar tsaron cikin gida 2,100 ne suke aiki a yanzu domin taimakawa ma'aikatan custom na Amurka don ƙarfafa tsaro a kan iyakar da kuma gina gidaje da shawagi da jiragen sama da ma wasu ayyukan taimakawa sentry a kan iyakan Amurkan. Tun da fari dai shugaba Donald Trump ya ce rundunar za ta yi girma. Mun jibge runduna mai yawan gaske wanda yanzu haka suke aiki a kan iyakar, inji mataimakin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan yana faɗa wa manema labarai a Pentagon. A hali da ake ciki kuma ɗaruruwan bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka sun isa birnin Tijuana da ke kan iyakar Mexico bayan bulagurin wata ɗaya domin kauce wa talauci da tashin hankali a ƙasarsu da zamar shigowa Amurka.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryen baki daya, sai kuma can da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da Solomon Abu da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Jim Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.